الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويكره لكرههم إذ هم إنما يرضون لرضاه ويكرهون لما يكره له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة فيهم صحيح وبلال لعلك أبدتهم لئن كنت أبدتهم لقد أبدت ربك فقال لهم يا إخوتي هل أبدتكم قالوا لا يذكر الله لك يا أبا بكر وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا ما أخذت السيوف من عدو الله ما أخذها فقال لهم أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تكتم لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما عنده من الموالاة لله ورسوله والمعاداة لأعداء الله ورسوله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأجيبنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي أن تبتل نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكره وهو يكره الموت وهو يكره كما قال وأنا أكره مساءته وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت فصنع ذلك ترددا ثم بين أنه لا بد من وقوع إليه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى تاكي سعدوا أولا يمتشينا لنا ثلاثة a wannan yini na takwas da watan Dhulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 wanda kuma yazo daidai da 27 ga watan goma miladiya ta 2009 a wannan masallaci mai albarka masallacin Mojibbo a nan garin Katsina a kofar Kaura a karatunmu na littafi mai suna a tabbatar iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimlin malamin nan Taqiyuddin Abu al-Abbas Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam na shekara 728 kuma wannan shine darasinmu na 47 a jerin kwanan darussan mu ko majalisanmu a wannan masallaci wannan shi ne na 91 muna nan dai a kan gabar al-mahabba wacce Ibn Taymiyyah yake magana a kanta al-mahabba san Allah wanda a dalilin sani ake san annabawan Allah duka da manzanni da salihai da dukkan wani abu da Allah yake so kuma san Allah shi ne yake ingiza mutum ya zama mai da'a ga Allah ya zama mai san duk abin da Allah yake so ya zama mai kin duk abin da Allah yake ki san Allah shi yake sa mutum ya yi fafutuka ya yi gwagwarmaya da fadi tashi wajen yaga cewa ya daukaka addinin Allah da dukkan wata dama da Allah madaukakin sarki ya bashi, dama ta lafiya, ta ilimi, ta dukiya, ta mulki, ta jama'a, yaga cewa ya daukaka wannan addini wanda shine al-jihadu fi sabilillah. Waɗanda duk suke da waɗannan sifofi, wato suke san Allah da manzonsa, suke san abinda Allah yake so, suke san abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake so, suke kin abinda Allah yake ki, suke kin abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ki, suke kokari da fafutuka da tashi fadi na siyada abinda Allah yake so, su kuma dakirar da abinda Allah baya so, waɗannan da suke da waɗannan sifofi su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake yarda da yardarsu, yake fushi da fushinsu. Malam ya ce wa ha'ula'i humul ladina yarda rabbu li ridahum wa yaghdabu li ghadabihim iz hum innama yardawna ma yardahu wa yaghdabuna lima yaghdabu lah. Waɗannan da Allah maɗaukakin waɗannan da malam yake mana magana ce su ne waɗanda Allah yake yarda da yardarsu, yake fushi da fushinsu. Izhum inna ma yardawna ma yardahu, saboda suna yarda da abinda Allah ya yarda da shi, wato suna amincewa da gamsuwa da abinda Allah ya amince da shi, ya gamsu da shi. Wa yaghdabuna lima yaghdabu lah, suna yin fushi da dukkan abinda Allah yake fushi da shi. To saboda suna san abinda Allah yake so, suna kin abinda Allah yake ki, sai yazan Allah maɗaukakin sarki yana san abinda suke so, yana kin abinda suke ki, yana yarda da yardarsu, yana fushi da fushinsu. Idan suka fusa suka yi fushi, to Ubangiji maɗaukakin sarki shi ma zai yi fushi ga abinda suka yi wa fushi, ko ga wanda suka yi wa fushi. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin fi ta'ifatin fihim Suhaibun wa Bilal, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya wa sayyidina Abu Bakar dangane da wasu jama'a waɗanda a cikinsu akwai Suhaib ibn Rumi, Suhaib ibn Sinan al-Rumi da kuma Bilal ibn Rabah al-Habashi, waɗanda waɗannan suna daga cikin bayin Allah waɗanda suka miƙa rayuwarsu gaba ɗaya ga Allah da manzonsa, suka kaura cewa dukkan wani abu da suke so, suka haƙura da dukkan wata wahala domin wato yaɗa addinin Allah da kuma aiwatar da shi a rayuwarsu. Duk da cewa a cikin Qurayshawa ko kuma a cikin garin Makka ba wasu bane waɗanda ake ganin masu matsayi ta fuskar nasaba ko masu matsayi ta fuskar dukiya ko sarauta, to amma tunda suka shigo cikin tawagar Allah sai yanzu sun samu wani matsayi a gurin Allah wanda yake babba, sun kai matsayin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake san abinda suke so, yake fushi da abinda suke fushi da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Abubakar yace la'allaka aghdabtahum wa la'allaka fusata su, ka fusata Bilal, ka fusata Suhaib, ka fusata wannan jama'a, wannan kungiya ta waɗannan bayin Allah, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak, idan har ka fusata su to ka fusata ubangijinka. Ka duba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sayyidina Abubakar wannan magana ne, kuma ka duba matsayin sayyidina Abubakar a cikin wannan addini, sannan ka duba matsayinsa a cikin Qurayshawa su kansu, yana ɗaya daga cikin Qurayshawa, yana da nasaba, sannan kuma gashi mai wadata ne, mai kuɗi ne. To amma tunda ya taɓa ko ya fusata wasu da Allah yake so, to Ubangiji sai ya fushi da shi. To ina ga wanda bai taka kara ya karya ba, ba a maganar wai ya kama matsayin Abubakar ko kusa. To yaya idan ya fusata wasu da Allah yake so, babu shakka Ubangiji zai yi fushi a dalilin wannan. Fa qala lahum, da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ji wannan magana daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai ya koma ya ce ma wannan tawaga, wannan jama'a, su Bilal da Suhaib, sai ya ce musu hal aghdabtukum, shin na fusata ku? Qalu la, sai suka ce a'a baka fusata mu ba. Yaghfirullahu laka ya Abubakar, Allah ya gafarta maka ya Abubakar. Wannan addu'a ce suka yi mata mai kyau, ba wai dan suna tuhumar yana da laifin da ya yi musu ba, har suke neman Allah ya yafe masa, a'a addu'a ce dai kamar yadda za ka yi ma kowanne musulmi dan uwanka addu'a, Allah ya yi masa gafara, ba dan kana tuhumarsa da wani laifi na zahiri da kai ka gani ba. to irin tace suka yi wata yaddan Abubakar dan su nuna mata cewa babu wani abu a zuciyarsu dangane da shi, ba su kullace shi ba, ba ta jin haushinsa, suna yi mata ma fatan gafara daga Allah. Me ya faru har Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya wa sayyidina Abubakar waccan magana, yace la'allaka aghdabtahu. Abinda ya faru shine kamar yadda malamin yake cewa kana qad marra bihim Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ibn Harb sarkin Makka lokacin bai musulunta ba, bayan sulhul Hudaybiyah ko ana tsakiyar lokacin sulhul Hudaybiyah, lokacin da aka yi yarjejeniyar ajiye yaki tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa. Sai Abu Sufyan ya zo ya wuce ta inda Bilal da Suhaib da sauran bayin Allah irin waɗanda ake musu ganin galabaitattu ne ba su da gata, sai ya wuce ta gabansu. Faƙalu, sai waɗannan mutane ko waɗannan tawaga sai suka ce ma akhadhat as-suyufu min aduwwillahi ma akhadaha, wato ta kubba ba su samu mahallinsu ba a jikin maƙiyin Allah, wato suna nufin har zuwa yanzu bai gamu da hushinsu ba, wato don a lokacin bai musulunta ba, kuma ana cikin sulhu ba za su iya yi masa wani abu ba, kuma suna sane da irin gaba da kiyayya da suke wa musulunci a wannan lokacin. To shine da suka gan shi sai suka faɗi wannan magana, har zuwa yanzu ta kubba ba su samu mahallinsu ba a jikin makiyin Allah. Faqala lahum Abubakar, yadda Abubakar da ya ji wannan magana sai ya ce da su, ataquluna hadha li sayyidi quraish, ko a rika faɗar wannan magana ga shugaban Qurayshawa, wato wanda yake sarki a cikin Qurayshawa, kuma sai ku rika faɗa masa wannan magana. Su a lokacin sun faɗa ne ghadaban lillahi wa li rasuli, sun faɗa ne domin su nuna fushi da ɓacin ransu dan Allah da manzansa. Sun san yadda a lokacin Abu Sufyan yake kiyayya da Annabi sallallahu alaihi wasallama, yake kiyayya da addinin da ya zo da shi. To wannan ta sa suka faɗi wannan magana, don haka kaga sun nuna kiyayyar su ga wanda yake kin Allah da manzansa ne, don haka sun so abinda Allah yake so, sun ki abinda Allah yake ki, kaga suna daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin yaba. يجي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سنة تكن وانا توقع لأن الله مدعوك كن سنكيه يا بعض يجي سنة سنة سن الله الله ينا سنسو suna gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah, suna ƙasƙantar da kansu ga muminai, suna nuna izza da isa ga kafirai, suna gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah, ba su jin tsoron zargin mai zargi, don haka suna cikin waɗanda Allah yake so. Da suka faɗi wannan magana, shi kuma sayyidina Abubakar ya san cewa a cikin halin sulhu ake da Qurayshawa, an ajiye maganar yaƙi gefe guda a yadda aka yi sulhu Hudaybiyah, babu yaƙi har tsawon shekara goma. Don haka sai yake ganin a matsayin wannan mutum na babban mutum shugaba, kamar bai kamata su faɗa masa wannan maganar ba. Wa zakara Abubakar zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, amma duk da haka yadda Abubakar da ya je gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam abinda ya faru, ga abinda su Suhaib da Bilal suka gaya wa Abu Sufyan, ga kuma irin yadda ni na gaya musu, shine manzo sallallahu alaihi wasallam yace la'allaka aghdabtahum, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak, wala Allah fa kafusata su, in kuwa har kafusata su to kafusata ubangijinka. Saboda haka ashe kaga duk matsayin da kake da shi a gurin Allah, wannan ba zai baka lafiyin ka fusata wani waliyin Allah ba, ko wani masoyin Allah, wani mumini. Wato kasancewar kana da matsayi a gurin Allah daban, kasancewar kuma a baka dama da lafiyin ka cuci wani ko ka zalunce shi, wannan kuma daban. Kaga sai da Abubakar duk matsayin da yake da shi a gurin Allah, wannan bai ba shi damar yayi wata magana da za ta fusata ko za ta ɓata ran Bilal da ainihin Suhaib, duk da cewa ba su kai shi a matsayi ba da daraja a gurin Allah. To amma matsayinsa daban, sannan su ma nasu daban, kuma dole ne su ma a kiyaye nasu haƙoƙin. Abinda Ibn Taymiyyah ya sa ya kawo wannan anan shi ne maganar da ya yi ta farko, cewa waɗannan masu san Allah da manzansa, Allah yana san su, yana yarda da yardarsu, yana fushi da fushinsu. Shi ne ya kawo wannan ruwaya domin ta ƙara tabbatar da haka. Ruwaya ce sahihi, ya tana cikin Sahih Muslim. Shi ne malam ya ce li'anna ha'ula'i innama qalu zalika ghadaban lillah, waɗannan mutane sun faɗi maganar da suka faɗa domin nuna fushinsu don Allah. لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله saboda kamalar abin da suke da shi a zuciyarsu na jibintar Allah da manzansa na san Allah da san manzansa wato akwai kamalar san Allah da manzansa a zuciyarsu wal mu'adati li a'da'illahi wa rasulihi da kuma kiyayya ga makiyan Allah da manzansa saboda haka wannan matsayin shi yasa suka faɗi wannan magana kaga kenan ubangiji shi ma zai so abin da suke so zai yi fushi da abin da suke fushi da shi ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه عز وجل سبب هكني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى أتكين ونستجين من حديثي يلا أتكين سيد البخاري بخاري يكتيت دروي توشي باب شيء أتكين سيد مسلم حديث دا النبي صلى الله عليه وسلم يروي توشي دقاء الله بقرما دقوايا ونشين الحديث القدسي Allah yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba hadithin shine hadith man adali waliyan faqad adantuhu bil haqq wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faradtuhu alayhi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سعلني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته wala buta lahu min Allah madaukakin sarki ki cewa wanda duk yayi kiyayya yayi gaba da masoyina ko masoyana man adali waliyan wanda duk yayi gaba yayi kiyayya yayi adati adawa da masoyina faqad azantuhu bil harb to ina maka shelar yaki wato na daura damarar yaki ne da shi sayyace wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faradtuhu 'alayhi babu wani abu da bawa na zai kusance ni da shi wanda nafi so sama da abinda na fallanta masa wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba sannan bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafi filo har sai na so shi wato Allah madaukakin sarki yake fadar cewa babu wani abin da bawa zai kusanci Allah da shi wanda Allah madaukakin sarki yake so sama da yazo da nafi'a yazo da farilla da wajibai ya bar abubuwan da Allah ya haramta shine wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faradtuhu 'alayhi wala shine kitmi na farko na waliyai wato waliyan Allah adunqule hawa biyu ne hawa na farko su ne dukkan wani wanda ya yi ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya fallanta masa na wajibi na farilla ya bar abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa na haramun wannan shi ne matakin walittaka ta farko mutumin da zai taƙaita akan aikata wajibai ya ƙaurace wa abubuwan da Allah ya haramta sannan mataki na biyu shine wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya min mafsada bi shay'in aw ma wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da aikata nafilu har sai na so shi wannan ce mataki ko shine mataki na biyu na walittaka matakin walittaka na mutum bayan ya gama ko bayan ya aikata farilla ya kaurace wa haramun sannan kuma ya zo ya aikata nafilu a cikin ibadu ya sannan kuma ya kaurecewa dukkan wasu abubuwan da suke ma makruhai ne wanda ma ba su kai haram ba wani lokaci ma mubahat abinda ma yake mubahi ne idan ya san cewa zai shagaltar da shi daga da'ar Allah zai jawo masa cikas ko ya ci lokacinsa wajen yi wa Allah da'a sai ya kaurece masa duk da cewa mubahi ne ya halatta ba haramun ba to wannan mataki na walittaka shine mataki na koli wato mataki na koli wanda bayan ya aikata nafila
bayan ya aika bayan ya aikata farilla kuma yazo na aikata nafila wannan babu shakka yazo da wani abu doriya akan kismi na farko ya tsaya akan farilla shi kuma wanda yazo da nafila kismi na farko ya kaura cewa abubuwan da suke haram din amma ta yi ka samu yana aikata makruhi ko kuma yana sakin jikinsa akan aikata mubahi to wannan kuma kismi na biyu su kuma duk sun kaurace mu wannan to shine Allah madaukakin sarki yake fadar wannan kismi na biyu lokacin da zai ba zai gushe ba yana kusanta ta da lafiyar filo hatta uhibbahu har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi idan na so shi sai in zama jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bi sai in zama ganinsa da yake gani da shi wa yadahu allati yaqtusu biha sai in zama hannunsa wanda yake jinka da ita wa rijlahu allati yamshi biha sai in zama kafarsa da yake tafiya da ita fa bi yasma wa bi yubsir wa bi yaqtusu wa bi yamshi dani yake ji dani yake gani dani yake jinka da kuma ni yake tafiya wala in sa'alani la u'tiyanna lalle tabbaci hakika idan ya roke ni zan bashi anan Allah madaukakin sarki yana faɗar cewa mutumin da ya kusanci Allah madaukakin sarki da nafil filo kare akan kusantar sa da farilla domin bayyuwa ka aikata nafila ba tare da kana aikata farilla ba Allah ba zai karbi nafil filinka ba idan kai watsi da farilla a ce mutum baya aikata farilla sallolin farilla amma kuma shi ne yake sallar walaha shi ne yake shafa'i da wutri amma ba zai ishaɗi ba kaga wannan aikin banza yake sai ka zo da farilla sannan kuma ka nemi nafil filo idan ya tozarta farilla kuma ya tsaya ya kabe akan nafil filo kamar mutanen mu zaka samu abinda ya shafi wajibai da ubangiji madaukakin sarki ya wajabta akan su farillai da ubangiji madaukakin sarki ya kaura musu ba ta kula da wannan amma da an ji falala sai kaga ana wato rigegeniya ai je an bada wata falala amma kuma baya aikata farilla kaga wata falala zai samu bayan kuma ya tozarta farilla saboda haka koda kana neman falala to yi kokari ka tsare farilla bakin gurgudu ya zama na baka tozarta farilla kana ji kana gani don haka wannan mataki na biyu ba zai samu ba sai an samu mataki na farko wato sai mutum ya zama ya je wa Allah madaukakin sarki da farilla da wajibi sannan kuma ya yi tunanin kusantarsa kuma da nafil filo to idan ya yi haka Allah ya ce hatta uhibba har sai na so shi wannan ita ce gaya shi ne sakamakon da bawa yake bukata wato Allah ya so ka idan Allah ya so ka ka gama samun gata duniya da lahira babu kuma kin me kin da zai cutar da kai adawar mai adawar za ta cutar da kai ka samu Allah ya so ka shikenan ka gama samun komai duk wani abin da yake bayan wannan to cikon benci ne duk wani abu da zaka samu bayan mahabbatullah to wani abu ne wanda watakila dan kai amma ka gama samun abin da ake bukata shi yasa Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ku bi ni sai Allah ya so ya gafarta muku dhunubanku to bawa na zai samu soyayya ta a lokacin da ya zan yana kusanta ta wato bayan ya kusance ni da farilla kuma yanzu yana kusanta ta da nafil filo to sai ya samu sai ya shiga cikin waɗanda nake so kaga ya shiga cikin waccin tawaga fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu fa idza ahbabtuhu to sakamakon Allah ya so bawa shine kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in zan jin sa wanda yake ji da shi malamai suka ce ma'anar wannan magana shine sai ya zan wato babu wani abin da yake so ko ya yarda ya ji sai wanda Allah ya yarda ya ji duk wata magana wacce Allah baya son ya ji ba zai tsaya saurare ta ba duk wata magana da Allah yake so ya ji zai ji daɗin saurarenta zai yi na'am da ita ya yi maraba lalilale da ita in ya ji ana karanta Qur'ani zuciyarsa ta tirka wato nutsuwa idan aka ce ga abin da Allah ya faɗa da manzansa a yi aiki da shi sai ya karɓa hannu biyu yana sha'awar ya zo wurin karatu dukkan bacin ran da yake da shi idan ya zo yana sauraron karatu yana sauraron Allah ya ce manzo Allah ya ce sai ya ji kuma in shirahi zuciyarsa ta ainihin kwarar ne wannan bakin cikin ya rabu da shi
to kaga ya zan yana ji da jin ubangiji wannan shine ma'anar da malamai suka fada game da wannan jumla sannan wa basarahu alladhi yubsiru bi dan zamar jin sa ganin sa da yake gani da shi ma'ana ba zai yi sha'awar ya ga komai ba face abinda Allah ya yarda ya gani duk abinda Allah bai yarda ya gani shi ba to ba zai so gani shi ba don haka zai kauracewa wato zai kauda idan sa daga dukkan abinda yake haramun duk abinda ya zan haramun ne zai cutar da addinin sa Allah baya so ya gani to shi ma ba zai gani shi ba wa yadahu allati yaqushu biha zama hannunsa da yake shafa ko yake jinka da shi wato idan ba zai sa hannunsa ya dauki wani abu ba sai abinda Allah ya zai dauka ba zai yi auwatar da hannunsa cikin wani aiki ba sai aikin da Allah ya yarda da shi yake so duk abinda Allah baya so ya taba ko baya so ya aiwatar da wannan gabata hannunsa akan abin to ba za ka same shi anan ba to wannan shine ma'anar wayadahu allati yamshu biha wa rijluhu allati yamshi biha zama kafarsa da yake tafiya da ita ma'ana duk inda zai je ya sa kafarsa to gurin da Allah yake so inda duk Allah yake so to zai so ya ganshi a gurin sannan duk inda Allah baya so ya ganshi a gurin ba zai je ba wannan shine ma'anar wa rijluhu allati yamshi biha sannan yake fa bi yasma wa bi yusir wa bi yabtash wa bi yamshi wannan dan ƙara ƙarfafa wancan magana da ni yake ji da ni yake gani da ni yake jinka da ni yake tafiya to wannan ita ce ma'anar da malamai na sunna qa'ibatan suka ba mu wannan hadisi to daga baya aka samu wasu masu gurbatacciyar aqida waɗanda suke da aqidar ittihadi da hululi suka ɗauki wannan hadisi suka aje shi ba a mahallinsa ba kamar yadda malamai suka faffada a cikin littafansu kamar Ibn Rajab ya faɗa a cikin littafin wato Jami'ul Ulum wal Hikam lokacin da ya zo sharhin wannan hadisi haka nan ya faɗa a cikin littafin Tafsirul Bari sharhin Sahih Bukhari haka nan Ibn Hajar shi ma ya kawo wannan a cikin sharhinsa duk dai malamai na sunna sun yi ishara zuwa ga cewa wasu masu gurbatacciyar aqida masu mummunan kuduri da mummunan nufi sun ɗauki wannan hadisi don su yi amfani da shi ta hanyar da ba ta dace ba ta haramtacciyar hanya suka rika ɗaukan wannan hadisi suna fassara shi da al-ittihadi ko al-hulul wato cewa idan bawa ya rika wajen walittaka to zai zama Allah saboda haka kowace gaba tashi ta jikinsa ta zama Allah hannunsa ya zama hannun Allah kafarsa ta zama kafar Allah jinsa ya zama na Allah ganin shi ya zama ganin Allah shi ma ya zama Allah kamar yadda wani yake yi wa wani addu'a kowa yana ji malam yana cewa Allah ya zama wani abin da Allah ya zama jinka ya zama ganinka ya zama tafiyarka sai ya ce Allah ya zama kai to wannan da za ka tsitse shi sai ka wannan hadisi wai yana wa shugabansa addu'a ne wai Allah ya zama kai kuma a gurin ba wanda ya masa inkari duk mu'minai ne kalkin sai da tashi to su a gurin suna ga kamar wannan hadisin yana nuna cewa duk sanda ka yawaita ibada musamman nafilu to zaka kai tarakki kai ta samun promotion kai ta samun promotion haka kai matakin Allah Allah ya zama kai ka zama shi wanda ita ce aqidar su Hallaj ita ce aqidar su Ibn Arabi ita ce aqidar su Ibn Sab'in Sadruddin al-Qudawi Ibn al-Faris abin al-Sahrawardi da dai sauransu Ibn Taymiyyah zai yi mana ishara zuwa ga wannan to wannan wata magana ce da babu wani malamin sunna na kwarai da ya yarda da ita ya amince da ita kace bawa zai zama ubangiji zai zama bawa tare da cewa hadisin karara yana nuna Allah yana nan a matsayinsa na Allah bawa yana nan a matsayinsa na bawa domin hadisin baya nuna abu wato Allah da bawansa sun dunkule sun zama abu daya hadisin gaba daya yana nuna akwai bawa yana nan a matsayinsa na bawansa Allah yana nan a matsayinsa na Allahnsa domin hadisin cewa wa la yazalu abdi kaga ashe yana nan a bawansa ya taqarrabu ilayya wa kinan Allah kaga Allah yana nan a Allahnsa hatta uhibbahu wannan dabirun nawayi na Allah ne sannan sai ya ce wabi yamshi wabi kaga akwai Allah akwai shi kuma akwai damirin da yake koma zuwa ga Allah, akwai kuma damirin da yake koma zuwa gare shi. Wala in sa'alani, kaga akwai as-sa'ilu akwai al-mas'ulu. Wala in sa'alani la u'tiyanna, kaga akwai kuma as-sa'ilu akwai kuma al-mu'ti. As-sa'ilu shine wannan bawan, kaga shi yana nan a bawan sa tunda har yana roƙo. In ya zama Allah wa zai roƙa. Wala in ista'azani la u'izanna, kaga ashe akwai al-musta'iz akwai al-musta'az, akwai mai neman tsari da wanda ake neman tsarin kuma ta hanyar sa. Kaga gina akwai Allah akwai kuma bawa. Idan har bawan ya zama Allah, to wa yake jin tsoro kuma, hadda zai nemi tsarin kuma wa? Sai ya ƙara cewa وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي ان قبض نفس عبدي.
هذا هذا جرى لباوا تو شي كانسا حديثن يدا روشه wannan aqida,
aqidar wahdatul wujud ko aqidar hulul ko aqidar ittihad, shi kansa hadisin raddi yake yi mata kafin a shiga wasu nasussuka. Kai duk wani mu'mini wanda yake da sofanan imani a zuciyarsa ba zai taba karbar wannan aqidar ba. Allah ce wala in sa'alani la u'tiyanna, lalle haqiqa tabbas idan har ya roke ni tabbaci haqiqa zan bashi. Wannan yana nuna idan bawa ya kai wannan mataki, to yana shiga karkashin al-mujabuna lid'awati waɗanda ake ansa addu'arsu. Allah ce wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'azani la u'izanna, lalle tabbaci haqiqa idan ya nemi tsari na zan masa tsari. Kaga ashe kenan ya kai matakin da Allah yake san abin da yake so, Allah yake kin abin da wannan bawa yake ki, saboda shi ma bawan yana san abin da Allah yake so, yana kin abin da Allah yake. Sai Allah ya ce wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu, babu wala abin da nayi kai kawo wajen, wato abin da nayi kai kawo a kansa kuma ni mai aikata shi ne. Taraddudi an qabdi nafsi 'abdil mu'min, kai kawo na wajen karɓar ran bawa na mu'mini. Yakrahu al-mauta, baya san mutuwa. Wa ana akrahu musa'ata, ni kuma bana san bata masa rai. Wala budda lahu minhu, kuma babu makawa sai ya mutu din. Ibn Taymiyya ce fa bayyana subhanahu annahu yataraddadu, ubangiji ya nuna yana kai kawo. Menene ma'anar taraddudi a wannan hadisi? Yace li anna taraddada ta'arudu iradataini, irada biyu su saba. Wannan irada tana cewa ayi, wannan irada tana cewa kar ayi, shine taraddudi. Subhanahu wa ta'ala yuhibbu ma yuhibbu 'abduhu wa yakrahu ma yakrahuhu, kaga wannan irada ɗaya kenan. Allah madaukakin sarki yana son abin da bawansa yake so, yana kin abin da bawansa yake ki. To tunda yana son abin da bawansa yake so kuma yana kin abin da bawansa yake ki, wa huwa yakrahu al-maut fa huwa yakrahu, don haka bawansa baya son mutuwa, shi ma Allah baya son mutuwar bawan nasa. Tunda yana son abin da yake so, yana kin abin da yake ki, to bawa anan yana kin mutuwa, kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce kullu la yakrahu al-maut. Aisha siddiqa ta ce dukkanmu muna kin mutuwa. Wannan kuma haka ne a ɗabi'ance, dan adam ba zai so a ɗabi'ance kawai a ce zo mutu, kuma shi ke da ce gani na zo in mutu. Sai dai bambancin mumini da wanda ba mumini ba, in Allah in aka zo karɓar rai, a gurin karɓar rai, mumini zai ga abin da zai faranta masa, sai ya ji yana son saduwa da Allah. Shine bal ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a. Amma kafiri ko mudafiki, lokacin da mutuwa ta zo zai ga abin da zai tsorata shi, ya ƙara sa masa kin mutuwa, sai yanzu kuma baya son mutuwa. To nan ne ake samun bambanci tsakanin bawa mumini da bawan da ba mumini ba, kafiri ko mudafiki. Shi yasa da manzo ya faɗi wannan hadisi yace man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a. Sai Aisha ta ce ya Rasulullahi kulluna yakrahu al-maut, ya Rasulullahi ai duk ba ma san mutuwa, kenan Allah baya san haduwa da mu? Shi da Annabi yace ba haka bane, shi bawa mumini lokacin da mutuwarsa ta zo zai ga abubuwan da za su faranta masa rai sai ya so haduwarsa da Allah, to sai Allah ya so haduwarsa da shi. Wanda kuma yake ba mumini ba kafiri sai ya yi kyama ya kyankyami mutuwa Ubangiji shi ba ya kyame shi. Saboda haka ashe kaga baya kore walittaka ka ji cewa ba kana kin mutuwa, amma idan Allah ya kaddara maka mutuwar ka gan lokacin daukar ranka ga mala'iku waɗanda suke na rahama sun zo cikin fararen kaya suna kanshi su zo maka da sallama suna bushasha suna murna su zo su same ka suna salaman salama, kaga dole za ka yi sha'awar waɗannan bayan Allah wanda yake al-khabir kamar yadda ya zo a hadisin Jabir lokacin da mala'iku za su zo masa cikin mafi munin halitta mai ban tsoro. In ka ji ana abinda yara ake gaya musu na dodo, ka san a gurin yaro babu abinda ya kai dodo ban tsoro, su za su zo masa a makama da tafi komai ban tsoro kuma suna wato da kama mai tsoyi mai wa'ayi su zo masa cikin kakkaushin hali da bakakken maganganu, to kaga ba zai so tafiya tare da waɗannan ba kuma dole su tafi tare. To shine yace wa ana akrahu musa'atahu, ni kuma bana san mura nawa bawan nan nawa, wa huwa subhanahu qad qada bil maut, ubangiji ya riga ya hukunta mutuwa, fa huwa yuridu an yamuta, ubangiji yana kuma nufin ya mutu, ya riga ya yanki kowace rai za ta mutu, kullu nafsin za'iqatil maut, saboda ka dan yana bawan sa dole sai ya mutu, kaga wannan irada ce ta ubangiji, irada ce kuma ta ubangiji annahu yakrahu musa'atahu. To wannan shine ma'anar taraddudul iradatayn, taraddudin da aka faɗa ba taraddudi ba irin namu na kana da jahilcin abinda zaka yi dinnan ya dace ko bai dace ba, akwai alheri ko ba alheri, zaka samu kyakkyawan sakamako akan sa ko ba zaka samu, kaga wannan shine taraddud, kana kai kawo tsakanin abubuwa guda biyu saboda ka jahilci akibarsu, wannan shine taraddudi a ga game da mu mun jahilci akibar abinda zamu yi, ce yana taraddudi ko ya sayi motar nan ko kai ya saya, me yasa yake taraddudi, sayan ne yafi ko ku a rashin sayan ne ya fi, a in ya saya motar nan za ta kawo kudinta ko ba za ta kawo kudinta ba, za a yi aiki da ita a dace ko ba za a, kaga anan ya jahilci aikina, wannan shine taraddudi na makhluq. Amma taraddudul khaliq wanda ya zo a cikin wannan hadisin ya fassara taraddudin shi ne ta'arudul iradatayn, ba ubangiji ba ya jahilta komai, ta'arudul iradatayn shine ma'anar taraddudi a wannan hadisi, don haka sai a fahimci ma'anarsa a wannan hadisi, kuma hadisin shi ya fassara ma'anarsa, hadisin shi kansa sai ya fassara me ake nufi da taraddudi, yace yakrahul maut wa ana akrahu musa'atah wa la budda lahu minhu, kaga ana akrahu musa'atah shine ubangiji yana nufin ba wato yana nufin kada ya bata ma wannan, kaga irada dai kenan, sannan wa la budda lahu minhu ubangiji yuridu lahu almaut, tunda ba makawa sai ya mutu, kaga irada biyu kenan, wannan ita ce shine ma'anar taraddudin, wa huwa subhanahu qaddada bil maut ubangiji ya riga ya hukunta mutuwa, fa huwa yuridu an yamut ubangiji yana da irada yana da nufin wannan bawa sai ya mutu, fa sama zalika taraddudan sai ya kira wannan taraddudi, kaga ya sha bamban da irin taraddudin mu. Summa bayyana
annahu la budda min ku idani وهذا اتفاق واتحاد المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه، وقد يقال له اتحاد نوعي وسري وليس ذلك اتحاد الذاتين، فإن ذلك محال ممتنع والكاذب به كافر، وهو قول النصارى والغالية من الرافضة وجفال النصارى كالحلاجية ونحوهم، وهو الاتحاد المقيد في شيء بعينه، وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فهذا تعطيل لصالح وجحود الله وهو جانب لكل شيء، فكما أن الاتحاد نوعان فكذلك الخلود نوعان، قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص وقوم يقولون بحلوله في كل شيء، وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان،
malai ya gaba da sharhin hadisin yace thumma bayyana yace thumma bayyana annahu la budda min wuqu'i zalika sannan Allah ya nuna cewa dole ne mutuwar ta faru wala budda lahu minhu wa hadha ittifaqun wa ittihadun fil mahbub al mardi al ma'mur bihi wal mubghad al makruh al manhi anhu wala shi da ittifaqi wa tusamun haduwa akan abinda Allah madaukakin sarki yake so bawa yake so Allah ya yarda da shi bawa ya yarda da shi akan kin abinda Allah yake ki bawa yake kin sa abinda Allah baya so bawa baya san sa kaga anan an samu haduwa ta wannan nahiya wannan shine ake kira ittihadun nau'i ko ittihadun wasfi wato ta fuskar nau'in abinda Allah yake so shi ma bawa yana san wannan abinda Allah yake ki shi ma bawa yana kin wannan ta fuskar sifar abinda Allah yake so yana san gaskiya yana san adalci yana san imani yana san ihsani wannan duk abubuwa ne da ubangiji yake san su shi ma kuma bawa yaji yana san wadannan kaga sun yi ittifaki anan sun hadu anan wannan ita ce haduwa wacce hadisin yake magana akan ta kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yaftashu biha wa rijluhu allati yamshi biha kaga anan Allah yana san shi guri kaza shi ma yana yaje yana san gurin Allah baya san shi guri kaza shi baya san shi ma yaje gurin Allah yana san yaga abu kaza shi ma yaga yana san abu Allah baya so yaga abu kaza shi ma kaga anan sun hadu ta fuskar nau'i da sifar abinda suke so ko ta fuskar nau'i da sifar abinda ba su so wannan shine ittihad nau'i wasfi shine wanda hadisi yazo da shi kamar yadda zan kawo magana sai kace mun hadu da kai ana kana nufin jiki na da naka zama jiki daya a kana nufin a cikin abin da na faɗa din nan na yadda da shi kai ma ka yadda da wannan abu kaga wannan shine ittihad haduwa amma ta fuskar nau'in abin da ake so ko ake ki ko ta fuskar nau'in sifar abin da ake so ko ake ki wannan shine wanda yazo cikin wannan hadisi ittihadun nau'i wasfi walaysa dalika ittihadu dhati wannan ba ittihadi ne na zati na jiki guda biyu ba hadisin baya nuna zatin ubangiji ya zama zatin bawansa bawansa ya zama wannan hadisin baya nuna wannan yana nuna haduwar su cikin abinda suke so da abinda su an gane ku wannan shine abinda hadisin yake koyarwa kuma shine abinda duk musulmi mai kyakkyawar fitra wanda ba gurbata ta ba yake fahimta wannan duk kaga ya kwashi hadisin yayi wani guri da shi to kasancewa wannan ya zame ne ya saki lai amma hadisin kwata-kwata baya nuna haka kamar yadda muka nuna cewa hadisin shi kansa shi karan kansa wato zatin ubangiji da zatin bawansa sun haɗe sun zama abu guda hadisin shi kansa yana nuna wannan yana nuna wato raddi akan wannan kamar yadda muka yi ishara zuwa gare shi fa inna zalika muhalun mumtani' wannan abu ne da ba zai yiwu a kwakwalwa ba zai taɓa faruwa ba wato abu ne wanda yake mustahil ba zai yiwu ba a ce Allah ya zama bawa waɗanda za su faɗi wannan to suna faɗar wani kafirci ne kawai sai ya ce walaysa wal qa'ilu bihi wanda zai ce ittihadud zatai ne ake nufi kafirun wanda ya kafirta wanda zai ce Allah bawa ne bawa Allah ne kamar da ibnu arabi yake al-abdu rabbun wa rabbu abdun wa laita shi'ri man al-mukallaf in qulta abdun fa zaka mayyit aw qulta rabbun an la yukallaf kaga wannan kafirci ne kace bawa Allah ne Allah bawa ne saboda haka wai shi ya rufe ya dimauce ya kidime wane ne zai dora mu wani ibada shi bawa ne zai dora Allah ko Allah ne zai dora masa in aka ce bawa ya dora wa Allah to ai bawa kuma yana mutuwa in aka ce to kaga shi da kansa yana tuka da warwara kace al-abdu kace kaga akwai al-abdu kenan akwai al-mabud to in ko wannan al-abdu ne to dole yana da wanda yake bautawa العبد هو انك تجي العبد اي له معبود فغان حتى اcikin maganganunsa harkan sai da ƙaryata shi to wannan aqida aqida ce ta kafirci wa huwa qaulun nasara cike aqida girsa cewa Allah Isa Isa Allah ko Allah ɗayan uku Allah Allah Isa Allah Maryam Allah wannan kafirci ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam ko laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha ya ahli al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haq inna al-masih wa isa ibn maryam rasulullah وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتبهوا خير لكم انتبهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا هذا أبنجي يكافر تكريستوتي سبودا سن أكن تعالى وتسنتي ألا أكني كوكما كوكو سنزما لا Allah ya ce wanda ya faɗa haka ya kafirta laddat kafara laddat kafara alladhina qalu inna allaha thalith kala saboda kada ashe duk wanda zai kudurta cewa Allah da bawansa za su liƙe su zama Allah babu shakka wannan yana da aqida irin ta Kirista kuma Allah ya kafirta kristoci sai da idan yana ganin kristoci ba kafirai bane to kuma kaga anan da waye ke da Allah yake dan Allah shi yake kafirin shi ya kafirta su laqad kafara da ka duk wanda zai ce abinda suke yi ba kafirci bane to da Allah yake sai ka zara masa ne ba da kai kuma yake fada ba wal ghaliyati min ar-rafida da kuma wadanda suka wuce goda da iri cikin rafidawa masu aqidar addinin abinda mabiya addinin shi'a rafidawa wadanda suka zurfafa kamar irin su sabaiya tun daga lokacin da yana ajisu Abdullahi bin Saba da yaransa da suka rika cewa alima Allah ne da Allah da Ali sun haɗe sun zama a abu daya don haka da Allah ne saboda haka suke jinginawa suke wato jinginawa al'a'imma limamansu sifofi na Allah suna ganin su ma Allah ne kamar albayaniya mabiya bayani bin sam'ad kamar almughiriya mabiya mughira ibn sa'd da ire-iren su waɗannan duk wasu firkoki ne daga cikin firak bangarori na rafidawa waɗanda suke da'awar allantakar wasu mutane ba Allah wa juhalun nusa'i da wasu masu ibada jahilai kal hallajiya kamar mabiya hallaji mabiya hallaji حلاج سنن شيخ الحسين بن منصور ولني ولا متين ne da akai tun a cikin wato karni na hudu karni na hudu abinda karni na uku zuwa karni na hudu mutun ne wanda ya shahara da sihiri ya je kasar inda ya koyo sihiri da tsafa-tsafa da dabo da rufa'idu da saddabaru saboda ka sai rika yi wa mutane wasu wato wani rufa'idu da wasu dabaru sai ya wawantar da hankulan da dama daga cikin jama'a kuma sai ke tazahuri da takawa da salaha da tsoron Allah sai aka yi kazatan cewa abinda ake gani tare da shi na sihiri wato karama ce shikenan sai mutane suka rika girmama shi in ka karanta tarjama ta asir alamin nubala ko a cikin albidaya wan nihaya sai ibn kathir za ka ga abubuwan mamaki irin abubuwan da ya rika yi na sihiri a kawo abu irin yadda za a kawo kasa ta koma shi abin nan a gero ko masara ko wani a ta kasa ce amma sai wani abu ko a kawo kwano ba komai a ciki da an kawo ya buɗe shi kaga kayan marmari yana ta'amuli da aljannu yana ta'amuli da su suke taimaka mishi wa ikwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yubsirun su suke masa madadi wajen batarwa to da dama daga cikin malamai a lokacin sun gane shi don haka sai suka yi ta jan kunne game da shi wasu kuma musamman wawayen gari jahilai sai suka ce ai wannan babban wali ne saboda kullun kare sai ya nuna maka karama shi kuma matsafi ne a inda ya je ko tsafi akwai kissar da Zahabi ya kawo tafsir haka nan Ibn Kathir ya kawo ta bidaya wan nihaya lokacin da Hallaj ya hada kai da wani muridin sa wani dalibin sa su je wani gari su yi damfara amma da sunan walittaka da sunan addini da sunan ibada da tsoron Allah sai ya tura wannan ya tsara masa yadda duk zai yi da ya je garin shi kenan sai ya rika nuna salihin mutum ne shi wannan ba almajirin abin nan ya rika nuna salihin mutum ne mai gudun duniya in an bashi duniyar ma ba ta dame shi ba shikenan mutanen garin suka rika girmama shi suka yi ta girmama shi suka yi ta girmama shi ana nan shikenan sai ya nuna sai kawai ya nuna cewa ai ya kamu da shan inna haka kawai kuma ƙarya yake ba wani shan inna sai ya rika jefa kafa yana jefa kafa can kuma sai ya nuna musu cewa ai ya makanci don haka sai ya rika nuna baya gani sai an masa jagora don haka in suka je gurin sa yana musu hira sai ya ce an gaya masa cewa zai warke amma a hannun wani babban waliyi wanda zai sauka garin nan daman sun haɗa baki da hallaci cewa bayan kaza duk ka gama tsara su ni kuma zan zuro garin kawai sai ya rika cewa ai Allah ya nuna masa cewa warakarsa za ta kasance a hannun wani bawan Allah na kwarai waliyi salihi babba da Allah zai kashi garin nan amma ban san sanda zai zo ba ana nan sai kawai lokacin zuwan Allah ya je fado gari shikenan ya zauna a masallaci yana nuna shi baƙo ne amma mai ibada mai zuhudu mai wara'u ba abin nan shikenan mutane kullun suna ganin Allah ya zauna a masallaci yana tasbahansa da waye da waye sai suka nemi su je gurin sa su gaya masa akwai wani bawan Allah waliyi a garin mu bai da lafiya ko mu kaka masa addu'a dan dama abin da zai faru kenan tunda ya gaya masa cewa akwai wani waliyi da zai zo da haka suka gaya suka je suka kawo wannan dalibin abin nan ya san ka wato irin na san ka sani ka san na sani haka suka zauna kawai yayi wani motsa baki yace tashi shikenan tashi girgiza kai wai gashi ne ya dawo radau ya da gani shikenan jama'ar gari aka ce a lalle ga babban wai kaga shi wannan daliban nasa shi ma kara samu matsayi shi ma kuma wannan gaba ya samu matsayi shikenan aka rika tara musu kudi aka tara musu kudi ba kadan ba suka gudu kaga wannan ko wallahi to Hallaji ya rika yin irin wannan har ta kai ya zo yana wasu maganganu waɗanda zahirin su kafirci ya rika cewa ma fi jubbati illallah ba komai a cikin alkabban nan ba Allah ne a ciki wai shi ya rika subhani wai tsarki ya tabbata gare shi wani tsarki ina tsaida Hallaji zai tsarki dan tanko wallahi to a lokacin akwai su Junaidu su Shibli manya ne a cikin sufancin kamar Junaidu sai da Ta'ifa ma ake ce masa da suka ga take-taken Hallaji suka ce kai wannan ba hanyar mu dai ba suka yi ta masa inkari karshe da aka zo aka nemi ya daina waɗannan abubuwan ya tuba ya kiya shikenan sarki ya hada malamai aka ce to a duba sha'anin wannan mutum al-khalifa al-muqtadir billah khalifatu al-abbasi ce a tara malamai su duba sha'anin Hallaji wannan abubuwan da yake shikenan suka duba suka ce to ai wannan abin da yake kafirci ne karara inda wannan bai zama kafirci ba to ba kafiri kuma a duniya hatta su Junaidu waɗanda su ne sufayen su ma sai da suka amince da wannan cewa abin da yake kafirci karshe aka neme shi ya tuba ya ce ba zai tuba ba khalifa ya sa aka kashe shi aka gicciye shi a ran talata a cikin irin wannan watan na zulqa'ida hijiran manzo sana 309 aka gicciye shi shikenan al'amarin sa ya kare to sai aka samu wasu musamman cikin waɗanda suka yadda da shi suka yi ta yada wasu karerai kuma cewa wai da aka ma tsari masa kai jinin sa tsaye tsartuwa sai rubuta Allah 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 wataƙila ma ash-shaytan ya rubuta ba aka rika fadar wasu ƙalilai to tun daga nan wasu suka ci gaba da cewa akwai ma wanda suka ci gaba da cewa bai mutu ba kawai gangan tun da suna ganin Allah ne kaga ai Allah zai sa ka kashe Allah saboda haka yadda dai kirista suke faɗa dangane da annabi Isa alayhi salam suka ci gaba da girmama shi yanzu haka a cikin wasu littattafai ina tunawa lokacin muna karanta Tuhfatul Murid sharhin binna Jawharatut Tauhid a ciki sai ake gaya mana cewa ai Hallaji din nan kaza kaza ne waliyi ne da aka zo kashe shi ma ya kaza malamin da ya zo karantar da mu Allah ya ji kansa ya rasu sai rika kasa kasa da murya cewa haka yake waliyi ne babba ya zana akan alloga ma abinda yake cewa anallah ma fi jubbati illallah da aka kashe shi zunin sai tsartuwa ya rubuta la ilaha illallah amma yana kasa kasa da murya irin wai abin nan ne na sirri ku saboda dalibai ne za a iya gaya muku bai san cewa ba mu manyan munkirai ne akwai manyan munkirai saboda kaga ashe an ci gaba da samun waɗanda suka ci gaba da girmama wannan to su ne Ibn Taymiyyah ya kira su da al-hallajiyya to mabiya hallaju waɗanda su ma suna ga wani zai iya zama Allah wa na'uhum da ire-iren su wa huwa ittihad al-muqayyad fi shay'in bi aynihi kaga wannan ittihad ne amma muqayyad mai kaidi saboda ba ta wannan ma'anar ba a fada da ittihadin ba anan an takaita shi akan wasu ɗaiɗaiku a ce hallaju ko a ce ali ko a ce al-hakim bi amrillah an samu dai wani wanda ake ganin shine suka haɗu din da Allah suka zama Allah subhanallah ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna ulwan kabira wannan shine al-ittihad al-muqayyad ba a fada shi ba an sa masa da baibayi an takaita shi akan wasu to akwai kuma al-ittihad al-mutlaq wanda shine zamu yi magana akan sa insha Allah a sati na gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقولكم كفن مبارك ان تتبعوي اكوي البشر ga wannan majalisi da kuma ma'abota wannan guri wannan majalisi kamar yanda kuka sani dai tun bayan rasuwar dan uwa Ja'far Mahmud Adam Allah ya cikansa da rahmatsa ya gafarta mata ya haskaka kabarin sa ya karbi shahadar sa to kusan ana dai ta kokari wajen a ga cewa wasu ayyukan da ya bari na ilimi an sake inganta su an fito da su cikin kyakkyawar kama kyakkyawar sura to akwai santa da ya kafa tun kafin ya rasu tun kafin ya bar duniya da ɗan watanni ya kafa santa wanda a lokacin aka kira wata da Islamic Documentation Center wanda a lokacin babu shakka na yi ta kwaɗaitar da shi akan cewa ya kamata a samu rubutattun ayyuka nashi domin rubutu ya fi kwarjini a ilimance sama da magana da za a tsare ta cikin katin na bidiyo ko katin na abin nan na rikoda in littafi duk inda ya je littafi sunan shi ko da wani yare yake kuma an fi darar shi tashi ko da ko wanda yake ganin sa bai san mai wato yaren da yake ciki ba saboda a ce katin ne wanda yake na rediyo ne ko na bidiyo ne to a gaskiya ya karɓi wannan kuma ya yi ƙoƙarin assasa wannan center din wanda bayan dawowa ta da karatu ya nemi da Allah in zo in shiga cikin wannan aiki karshe ma ya ce ya sauka ya far mun in zama ciyaman na wannan aiki shi kansa ya zama memba ne daga cikin kwamitin ayyuka irin wannan to an fara zama kenan an dan fara yi sai kuma abin da ya faru zai faru to mu da muke cikin aikin da sauran matasa da ya jawo a lokacin muka ga yana daga sashin wafa'i da zamu yi masa ba zamu iya yi masa wafa'i kan duk abin da yayi wa al'umma da alkhairi ba amma tashin wafa'i da zamu yi masa shine mu ga wannan aikin da ya assasa ya ci gaba kada mu bari wannan aikin ya rushe don haka zamu ci gaba kowane irin hali mu roki Allah madaukakin sarki ya daidaitar da digadigan mu to a lokacin muka ci gaba da wannan aiki na so an yi sanarwa akan aikin anan saboda kada a samu su ɗan azarbabi su ce za su yi wannan tare da cewa aiki ne mai hatsari musamman aikin da ya shafi rubuce-rubuce to bayan rasuwarsa bayan ya bar duniya babu shakka haƙƙinsa a nan ya fi ƙarfi sama da yana da rai dukkan wani kwambala da ka je ka yi da sunansa shi zai tashi ya kare kansa ya yi kuma bara'a daga abin da ka yi amma bayan ya bar duniya ka ga mu ɗan uwansa abokansa masoyansa mu haƙƙin mu tashi mu yi wani abu wajen wannan kare shi ga wannan ya zan mai mafi ƙarfi akan mu ko mu yi taka tsantsan wajen abin da zamu mu yi kokari mai abin da koda yana dare zai yaba kuma watakila ko shi din ba lalle ne yayi sama da wanda muka yi din ba saboda haka muka ci gaba da aiki a tsawon shekara biyu ko uku muka ga cewa ya kamata mu fara fito da wasu bangarori ko wani bangare na tafsiri tunda aikin tafsiri zai ɗau lokaci mai yawa sai muka ga ya kamata mu fito da juzu'u tabara saboda shine wato juzu'in da aka yawaita karantawa mutane yawanci sun haddace wannan juzu tabara kuma a salloli ana yawan karanta waɗannan surori a makarantu yara duk saboda kaga yana da kyau a fara fito da wannan da mutane su san abin nan kuma mu yi koyi da yadda aka yi wa Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya kara masa gafara kara masa rahama wajen fito da tafsirin shi ma an kukula sai da aka fara fito da su tabara yadda dai yana yawan hannun mutane kafin tafsirin kungurin Gumi ya fito da haka sai muka ce to mu ma mu fara yin irin wannan daga baya kuma sai a ci gaba da aiki don mun kula cewa aikin zai dauke mu lokaci mai tsawo to sai mu rinka fito da shi a hankali a hankali to mun yi aiki akan wannan sannan akwai 40 hadisan na al-Imam Sharafuddin Yahya an-Nawawi wanda littafi ne da ya samu karbuwa kwarai da gaske ba a kasar nan kawai ba a duk duniya kuma ake karanta shi dalibai suke himmatuwa da shi kuma aka yi masa sharhi aka yi sharhin hadisansa a cikin littafai da yawa kamar sharhin Ibn Rajab Ibn Daqiq al-Id da kuma sharhin shi kansa Nawawi da haka shi kansa Sheikh Ja'far Allah ya ji kansa da rahmarsa ya karantar da wannan littafi ya masa sharhi a cikin wasu kasuka sai muka ga mu dauko wannan mu rairayo mu tato mu tankado abubuwan da za su dace da yanayi na rubutu mu sa su a littafi mu gyara mu tsaya mu sake bi mu yi bita da nazari mu tabbatar da cewa mun yi iya abin da za mu iya yi wajen fito da shi cikin kyakkyawar kama mu gyara Hausa da za ta dace da standard Hausa hadisan da ya kawo a cikin mai kokarin mayar da su zuwa ga asalinsu wato mu ce da shi hadisin nan akwai shi a Bukhari a lamba kaza akwai shi a Muslim Tirmidhi da sauransu in akwai wata magana da ya kawo ta Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim Ibn Kathir Nawawi Ibn Hajar mu ce to maganan nan da ya faɗa akwai ta a littafin sabu kaza a shafi kaza mai wannan domin ya zama ya karba sunan littafi ba kawai a yi ta kwafar abu ba ji ba gani ba ka kwafi daidai da ba daidai ba kamar yadda wasu suka so su yi muka taka musu biki kuma a alhaƙiƙa mun samu haɗin kai daga 'yan uwan ahlus sunna na ko'ina na mun yi jawabin kaddamar da wato sanarwa mutane wannan santa ɗin a Kano da Maiduguri nan na yi niyya domin akwai pamphlet da yake ɗauke da abin nan in kawo ma a raba wa mutane to amma kuma ban san me ya kirar da ni ba kawai sai na shiru. To wannan aiki mun abin da ya fara fita a yanzu da nake muku wannan maganar abin nan a 40 hadisi ya fito da sharhin sa sannan juzu tabara ya fito an kuma yi masa bugu bakin gwargwado iya abin da zamu yi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wajen wato inganta bugu a satin da ya wuce muka kaddamar da shi a filin tafsiri majalisin tafsiri a Kano wanda dan adadin da muka iya bugawa kaɗan ne wanda muka samu ya zo hannunmu cikin abin da muka buga kuma shi ma kaɗan ne muka kai shi nan gadon kai aka daka wasu sodi ya ƙare sannan muka dan samu wani bangare na abin da muka ce a buga mana shi ma ya zo dan mun ce kada a yi mana gaggawar da za ta bata mana aiki a yi mana shi a hankali da sunne zo to cikin abin da ya ƙara zuwa jama'a suna ta kururuwar cewa a ƙara kai musu shi gadon kai su wawashi mutanen Maiduguri su ma suna ta turo kokon bar sun azumi cewa da Allah a kwashi wani kaso a kai musu to sai muka ga cewa wannan yanzu da ya shigo hannu dan kadan shi ma in muka kai shi juma'a mai zuwa garin kai za a wawashe shi kuma a dawo ka ji kamar ka shafa kan tanki kuma ba abin da aka yi to sai na ce nan mutanen Katsina suna da haƙƙi ba kankani saboda haka na san akwai masoya wannan da'awa kuma masoya ilimi na haƙiƙa anan kuma Sheikh Ja'far Mahmud Adam ba bako bane anan balmawa shine dan wannan jiha saboda haka ya kamata yanzu suna da kaso koda ko wasu ma za su hakura su rasa sunan su fara samu a fara ganin su a fara ganin su kafin a gashi a wani guri duk da cewa Maiduguri wato tana da girma a tarihin da'awar Sheikh Ja'far Mahmud Adam domin kana jira to a ita ce ta fito da shi to amma Katsina ce saboda haka na yi kokari in gamsar da kwamitin cewa da dai mutane suna ta mita da matsalan ba a kwaso min wani adadi ko ya yake hadisin ne kan ma ya kare sai dai in an dan samu wanda kuma ya shigo hannu amma shi tafsirin na ce a kwaso min abinda za a iya bani in taho da shi nan Katsina su ma dai ya zo hannunsu su gani su sa albarka kuma su taimaka ta hanyar mallakar shi dan aikin ya ci gaba ba haka an zo da kofi ba ma su yawa bane kofi ne gaskiya kadan duk bai wuce kofi 200 ba na san suna nan a gurin na ba dan uwa Mustafa suna nan a nan insha Allah waɗanda duk suke bukata sai su nemi inda yake kafin ya kare ka ayi wasu su a tsayayya ba abu a hankali insha Allah yau da gobe zai wadata ya shiga hannun duk wani wanda yake son ilimi kuma yake son ya karu da abinda dan uwa Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya yi na karantarwa kuma muna fatan dukkan waɗanda suka yi wa ainihin musulunci hidima, to ɗan baya za su zo su ma su yi musu irin wannan hidima din wajen tsare ayyukansu na ilimi. Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. Wanda yake cewa malam dan Allah na duka ce Fathul Bari na Ibn Rajab. Ibn Rajab ya yi sharhin Bukhari ne, na'am, ya yi sharhin Bukhari, sunan shi Fathul Bari, duk da cewa bai kare sharhin ba, ko kuma ma abinda aka samu duk daga ciki bai wuce zuwa Kitabul Jana'iz ba, iya abinda aka samu kenan aka buga, yana nan akwai bugun da yake da sifili goma, akwai mai sifili bakwai. Na haka Ibn Hajar al-Asqalani kamar ya ari sunan ne daga gurin Ibn Rajab. Sannan menene ingancin wannan hadisin Ad-Diqul Abyadu Sadiqi, wato farin zakara abokina ne, kai wannan annabi da yake farin zakara abokin shi ne, wannan ba taba ji shi ba. Wannan yake dan Allah yana so a fayyace masa bambancin waɗannan kalmomi khawfu, taqwa, khushu. To ba khushu ya kamata ka rubuta ba khashiya, dan khushu daban khashiya daban, khashiya yake sai rubuta khushu. Al-khawf shine tsoro, kaji tsoron wani wanda kake ganin mugu ne, kaji tsoron dan fashi, kaji tsoron mai satar mutane, kaji tsoron wata dabba, zaki, kura, kaji tsoron miciji. Wannan sunan shi kau tsoro ne, amma khashiya tsoro ne tare da girmamawa. Kana jin tsoron abu sannan a zuciyarka kana ganin girmansa, shi yasa Allah ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Kaga anan khashiya ubangiji ya amfani da ita, masu jin tsoron Allah, ma'ana suna tsoron shi tare da ganin girman shi. Amma yanzu dan kana jin tsoron miciji girmawa shi kake, ko mutum yana jin tsoron kura girmama shi yake, ko dan fashi, kaga babu wannan, mujarrad khawf ne. Don haka khashiya khawf ne tare da at-ta'zim, khawfun ma at-ta'zim shine khashiya. Taqwa kuma ana nufin an tattakhiza bainaka wa baina azabillahi wiqaya, kare sa shamaki tsakaninka da azabar Allah, shine takawa. Ta yaya mutum zai sa shamaki tsakaninsa da azabar Allah ko fushin Allah? Shine ta hanyar yi wa Allah da'a, bin abin da ya umarni da shi, da kuma kaucewa abin da Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya hana. Sannan ɗan uwa suna neman addu'a, duk waɗanda suke neman addu'a Allah Maɗaukakin Sarki ya biya musu buƙatunsu na alkhairi. Waɗanda suke cikin wani hali na damuwa da kunci, Allah Maɗaukakin Sarki ya yi musu. Wani yana cewa an sace musu ɗan uwa har yanzu ba a gan shi ba, muna fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya dawo muku da shi lafiya, ya kuma tsare sauran musulmi daga wannan sace-sace da suka yi yawa a cikin waɗannan kwanaki. Allah Maɗaukakin Sarki ya ba da kariya ga musulmi, Allah Maɗaukakin Sarki ya maida. To sannan akwai ɗan uwa da ya yi hatsari, yana fatan mu sace cikin addu'a, rashin lafiya ko a sashi cikin addu'a, Allah ya ba shi lafiya. Dukkan waɗanda ba su da lafiya, Allah ya ba su lafiya. Duk marasa lafiya, Allah ya ba su lafiya. Masu lafiya, Allah ya kara musu, ya kara tabbatar da diga-diganmu bisa gaskiya. Sannan ɗaliban School of Nursing da suke roƙon a sa su a addu'a za su fuskanci jarabawa, Allah Maɗaukakin Sarki ya ba su nasara, ya sa su yi su gama cikin sa'a. Sannan kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya sa su iya haye jarabawa ta lahira. Sannan kuma ɗan uwa da suka zo daga gurare masu nisa, Allah Maɗaukakin Sarki ya maida su gida lafiya. Waɗanda suka zo, akwai ƴan uwanmu da suke zuwa nan da guri mai nisa, muna musu addu'a da fatan Allah ya maida su lafiya kamar yadda ya kawo su lafiya. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.